Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 11 ga watan Yuni. Da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalma si garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga fakanan labaran.
Amurka ta nuna matukar fushinta bisa kalaman da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi a wajen rufe taron kasashen G7. Shugaban Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa sun isa Singapore domin tattaunawa ta ganigaka da za su yi kan makaman nukiliyan Koriyan. Yayin da wakilin murya wakilin Amurka kan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa da wani jami'in Falasɗinu suka yi musayar zafafan kalamai kan rikicin bangarorin biyu.
To kanin labaran kenan. To game da rigimar bangaren majalisa da na zartaswar Najeriya, majalisar wakilai ta amsa cewa ita ajiza ce, amma ta ce kuwa ma haka ne.
Ayuwa mu za mu yi kuskure, su za su yi kuskure, fannin shari'a za su yi kuskure, a zanna a farki dina duka ce gwamnati.
To ko me cece fa'idar yin buɗe baki da musulmi da kirista kan yi tare?
Zai sa kawunan mutanenmu ya haɗu kuma a daina wannan kashe-kashen da ake a banza.
Sannan za a ji karatu daga Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan kamar kowace ranar Litini. Sarfilu Hashin Gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu kusoshi masu bada shawara a fadar gwamnatin Amurka ta White House sun yi ca akan Prime Minister Canada Justin Trudeau. Suna zargin shi da yankan baya tare da yi wa shugaba Donald Trump zagon ƙasa bayan da shi Trump ya fice daga taron kolin ƙasashen bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 domin ya halarci taron da za su yi a Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan makaman nukiliyan ƙasar. Mai baiwa shugaba Trump shawara a fannin tattalin arziki Larry Kudlow ya ɗora laifi a kan shugaban Canada saboda ya faɗa a taron manema labarai cewa sabbin harajin da Amurka ta saka kan kayayyakin ƙarafa da na dalma da za a shiga da su ƙasar mataki ne na cin fuska. Dalilin waɗannan kalamai shugaba Trump ya baiwa jami'ansa umarni da kada su rattaba hannu a kan takardar matsayar ƙarshe da aka cimma a Quebec kamar yadda aka saba a ƙarshen taron ƙasashen. Kudlow ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa bayan da muka fice daga taron sai ya ɗauki wannan matsaya ta yaranta domin amfanin kansa, ai ba a haka, wannan cin amana ne. Shi dai Prime Minister na Canada bai tankawa Amurka kan kalaman da jami'anta suka yi ba, a maimakon haka sai ya ayyana taron a matsayin wanda aka yi shi cikin nasara. Shugaba Donald Trump ya isa Singapore domin halartar taron kolin da aka shirya za su yi da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Taron da shugaba Trump ɗin ya ce yana matuƙar farin ciki da shi. Bayan da ya sauka a jirgin shugaban ƙasa na Air Force One a jiya Lahadi, Trump ya samu tarɓar ministar harkokin wajen Singapore Vivian Balakrishnan. A ɗaya ɓangaren kuma shugaban Koriya ta Arewan shi ma ya yi tafiya mai nisan zango da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hau mulki a shekarar 2011. Shugaba Kim ya isa ƙasar ta Singapore ne da tsakiyar ranar Lahadi, inda ya amfani da jirgin China domin isa filin tashin jirage na Shanghai. A gobe Talata ake sa ran Kim zai haɗu da shugaba Trump a wani taro, wato a wani taro mai cike da tarihi da Trump ya kwatanta a matsayin yunkurin farko na neman maslaha kan rikicin. Wakili na musamman da Amurka ta naɗa kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in Falasɗinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa da kuma rawar da Amurka ke takawa wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da aka kwashe gwamman shekaru ana yi. Mai shiga tsakani a ɓangaren Falasɗina Saif Erekat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da ya yi a jaridar Haaretz ta Isra'ila, inda ya zargi Amurka da zama kakakin al'umma ga Yahudawa, ya kuma cicciki Amurkan kan matakin mayar da ofishin jikadancinta zuwa birnin Kudus a watan da ya gabata, birnin da Isra'ila ke ikirarin shi ne babban birninta, yayin da su ma Falasɗinawa ke irin wannan ikirari, ko da nan gaba za a ba su ƙasa mai gashin kanta. Shi kuwa Jason Greenblatt, wanda shugaba Trump ya nada a matsayin wakili na musamman a gabar tsakiya, ya mai da martani a wani rubutu da ya yi shima a jaridar ta Haaretz, yana mai cewa Amurka ta jima tana nuna kawaici kan irin waɗannan kalamai, amma kuma kawar da kai kan kalaman nuna ƙiyayya da na ƙarya bai kawo zaman lafiya kuma ba zai taɓa kawowa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani gidan da aka adana akwatunan ƙuri'un da aka kada a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar Iraki da aka yi ya kama da wuta a jiya Lahadi, lamarin da ya sa jama'a suka fara kiran da a sake yin zaben. Ma'aikatan kashe gobara sun garzaya zuwa wurin, inda suka yi nasarar kashe gobara a ɗaya daga cikin gine-gine huɗu da ke ɗauke da akwatunan ƙuri'un da kuma kayayyakin zaɓe. Jami'ai sun ce zai yi wuya a ce gobarar ta shafi akwatunan, sannan suka ce gobarar ba za ta shafi umarnin da majalisar dokoki ta bayar na a sake ƙidaya ƙuri'un ba. Zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin wannan gobara ba, amma kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Iraki mai barin gado Salim Al-Jaburi ya ce da gangan aka saka wutar. Leo Sakisyan, mutumin da ya kirkiro da dan shirin nan na murya Amurka da ke ɗauko rahotanni kan waƙe-waƙe a nahiyar Afirka da ake kira Music Time in Africa a turance, ya rasu yana mai shekaru 97. Sakisyan ya kwashe rabin ƙarni yana tafe-tafe a sassan Afirka, yana sauraron ƙananan mawaƙan, yana kuma ɗauko rahotanni kan wasanninsu. Waɗannan rahotanni sun kasance tushen shirin da ya fi daɗewa da ake watsawa da harshen Ingilishi a murya Amurka. Shi dai Sakisyan ya kwashe shekaru 47 yana tafiya tare da mai ɗakin sa Mary, wacce ya aura a shekarar 1949, tare ne kuma suka riƙa haɗuwa da dubban ƙananan mawaƙan Afirka suka kuma fito da fasahar su idan duniya. Tafiye-tafiyen da ya sa ya zama jagora cikin masana waƙoƙin nahiyar Afirka a duniya. A cewar Heather Maxwell, ƙwararriya a fannin waƙe-waƙe wacce kuma ita ta gaji shi Sakisyan ɗin, fitaccen aikin da ya yi shi ne na naɗar waƙoƙin mawaƙin na Najeriya marigayi Fela Kuti, gabanin ya ƙirƙiro nau'in kaɗe-kaɗen gargajiya na Afrobeat wanda shi ne ya sa ya yi fice a duniya. A shekarar 2012, Leo Sakisyan ya yi ritaya a lokacin yana mai shekaru 91.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a karan farko, mai magana da yawun majalisar wakilan Najeriya Alhaji Abdulrazak Namdas ya ce kowa fa ajizi ne, don haka a daina ganin laifin majalisa a rigimarta da ɓangaren zartaswa. Ya yi wannan furucin ne lokacin da abokin aikin Muladin Ibrahim Ayawa ya tuntuɓe shi kan inda aka kwana game da sharuɗoɗi 12 ɗin nan da aka gindaya ma shugaba Muhammadu Buhari, inda ya fara da cewa
in muna zama da shugaban kasa ko fannin zartaswa, muna zama ne a fagen kana mu farki juna don mu samu kasa ta ci gaba. Ba daidai ba da mutane kullum su dinga ganin mu cewa duk abin da muka yi ba daidai ba ne, amma abin da fannin zartaswa yi ya girme. Ba haka ake zama ba. Rayuwa, mu za mu yi kuskure, su za su yi kuskure, fannin shari'a za su yi kuskure. Amma in ka wanda ya yi kuskure a zanna a farki juna ita ce gwamnati. Amma duk lokacin da mutum ya buka na gani mutumin nan bai da kirki, bai da gaskiya, to wannan ina ga ba ai mana adalci a ciki ba. Don haka yana da kyau in mun fito da abu da ya dame ni, ba laifi ba ne ka saurari ɗa ya dama ubansa da abin da yake damunsa, shi uba kuma ɗauki mataki. Amma da ya zanna da cikici ko ya je lungu, shi ne inda akwai matsala.
Yanzu me za ka ce ma 'yan Najeriya game da wannan ƙudurori naku?
Ni dama abin da nake son faɗa shi ne, ina roka da 'yan Najeriya, ba inda ake demokradiyya ba tare da majalisar dokoki ba. Duk ƙasar da ba majalisar dokoki tamkar ba demokradiyya ba ce, sai dai wata abu ne daban. Kuma fannin 'yan Najeriya ne, mu ba lokacin da muka yi demokradiyyar nan ta jima shi ne daga 1999 zuwa yau, wato shekara 2019, wanda har muka zanna har zuwa yau. Don haka wannan majalisar dokoki fanni ne wanda na gani ba da jima ba, ba kamar fannin shari'a ko fannin zakatwa wanda an je da kusan shekara 60 tun da aka samu independence nan. Amma namu ba haka take ba. don haka duk lokacin da an mai da hankali kasa ta ce mutanen nan ba mutanen kirki ba to kai mutumin kirki ranan da ka zo ciki kai ma duk kokarin da zaka yi duniya za ta maka kallo ba mutumin kirki kake ba kake ba don haka ni ina ganin mutane wata rana in da lisa ta dauki matsaya ya kamata a duba wannan matsayin tsakani da Allah kan yana da kyau ko akwai kuskure amma kada kullum a fito a ce wannan abin ba daidai ba ba daidai ba dole mu yi aikin mu kuma in akwai inda muka gani kaman wani bai so yi aikin da yake daidai ba dole ne mu fita mu ga mamman Najeriya ta shi dan Najeriya ko sai mu yanka shari'a eh kuna da gaskiya nan a kuna ba ku da gaskiya nan amma duk lokacin da ita ya zanna aikin mutum nan ba da kirki to ranar da ka zo da kun kirki ne da ban ka da kirki ba ina ga haka demokradiya nan da za ta dore a kasar nan ba dole ne bai da kuma za a yi dole a yi majalisa in ba ta majalisar dokoki ba demokradiya ce ba amma don haka ni na gani kullum a rinka fuskan abin da dan sauki a bibiyar ne tsakani da Allah don ba dukan mu ne ko da ana kuskure ai ba dukan mu ne kullum muke kuskure ba shi ne abin da nake so jama'a su fahimta zancen siyasa ba fushi ake ba kun ba ga ba ake ba fushi da gaba ba alheri bane ba fushi da gaba ba alheri bane ba udi bilaberia iri haka inda ya kai su udi bi kongo iri haka inda ya kai su udi bi seralewa iri haka inda ya kai haka to a saurari cikakkiyar hirar a shirinmu na demokradiya a yau da ke zuwa muku ranar Laraba da safi yanzu kuma bari mu kada jihar Borno inda sarkin Yarbawa ya gayyaci musulmi da kirista da kuma kabilu daban-daban zuwa bude baki saboda ƙara danƙon zumunci tsakanin ƴan Najeriya Haruna Dauda gare ka
sarkin kabilan Yarbawa na jihar Borno da ake kira mai Oba Yoruba Oboro wato Alhaji Hassan Alawoyi su ya yi kira wani taron bude baki a fadar sa dake garin Maiduguri wanda yana da kabilan Ibo da Hausa da Kanuri da Idoma da ma wasu kabilun da dama dan bude baki a cikin wannan watan Ramadana basarakin Alhaji Alawoyi su dai ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
wannan zai sake hada dankun zumunci tsakanin mu da mutanen mu da mutanen da muke zama da su nan wajen wanda suke iyayen gidan mu
Dr. Bulama Malugu biyo dai shine sakataren kungiyar dattawan jihar Borno da kuma ya kasance wajen wannan shan ruwa ga kuma abin da ke cewa
wato irin tsarin da shi Oba Yoruba yayi tunane ya kira duk kabilun Najeriya wanda suke zaune a Borno shugabannin su kuma kowane shugaba na kowane kabila da suke Borno sun iso nan mun zanna tare mun sha ruwa tare mun yi sallah tare shine abin da muke bukata a Najeriya kuma za mu je gida mu kuma mu ga ƴaƴan mu da jikokin mu da mutane mu ci ga yadda ya kamata mu zanna
Honorable Abubakar Tijjan ne dan majalisar dokoki ne na jihar Borno
abinda shi Oba na Yoruba na Borno yayi abu ne da ya nuna mana misalai irin yanayin mutane da suka gayyata kun ga ba tare da bambancin nuna bambancin kabila ko addini ba akwai mutane daga Idoma Ibo Yorubawan da kuma mutane daga Borno indigenous da sauransu to wannan ba karamin abun hadin kai bane yake nuna mana kuma insha Allah idan za a samu ire-iren wannan a wuraren manyan mu zai sa kawunan mutanen mu ya hadu kuma a bar a daina wannan kace-kacen da ake a banza
shi ma tsohon shugaban kungiyar kabilun Ibo na jihar Borno ya halarci wannan shan ruwa
ni sunana Chief McClure Madabucin Ogu immediate shugaba kasa na Ibo maza Ibo na Borno gaskiya abin da mu yi yau duka mutane a Borno ba ko musulmi ko christian mu zo mu bude baki ko Ibo ko Yoruba ko Hausa ko Idoma duka mu zo mu zama tare mu ci abinci mu yi addu'a iri wannan zai kawo zaman lafiya agere
wannan taro da ya samu halartar kabilu daban-daban da ma mabiya addinan nan guda biyu wato addinin Islam da na Krista da dukkanin su suka sha ruwa wuri guda da kuma aka yi addu'o'in neman zaman lafiya na dindindin a kasar baki daya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
da malawin lafiya shine cigaban Najeriya
a gaida Haruna, yanzu kuma ga karatu daga Al-Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Sunana Aminatu Muhammadu daga makarantar Aliyu bin Abi Talib a nan birnin Kwanni, Jamhuriyar Niger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man تغيت ممن عزلت فلا تناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم.
To da fatan an amfana, yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Sarfilu Hashim Gumalle ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun kawo muku labarin harin da wasu ƴan bindiga suka kai wa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa ƴan uwansu da ƴan sanda ke tsare da su adalci, inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kai wa harin. Idan masu raruna biye da mu, su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zarginsu da aikatawa ba. Aka kuma buƙaci lallai sai ƴan uwan fulanin sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa, wanda ya faru daga naira 200,800, sannan ya koma miliyoyin naira, har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanunsa har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwansu, amma ba a sako su ba. Baya ga asarar dukiyoyin da suka yi, sai gashi har ɗaya daga cikin ƴan uwan fulanin ya rasa ransa. A hira da filin ciki da gaskiya ya dashi aibu lautai, wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da baya, duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga. Ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru. A wannan makon za mu ji ta bakin babban wansu fulanin masu gwagwarmayar. Ai sauraro lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumal.
Muna tare da ɗaya daga cikin kuma ɗan uwan waɗannan mutane da aka kama, kuma ɗan uwan shi ma marigayi Halilu wanda aka harbe, wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru. Ko za ka bayyana mana sunanka dai farko?
To sunana ni ne yayansu babba, babban su yayan Shaibu. Sunana Adam Alhaji Lautai.
Wato Adamu, kai ne ka je ka samu Sale Bayari ne kai kai masa karar maganar nan taku?
Sosai ni ne da aka kama mu ƙanuwanmu, muka yi abu ya fi ƙarfinmu. Mun ga an ɗauka su an kai su ƙasar Anyamur, za a hallakar da su. Sai na gudu na je wajen Sale Bayari, nashi Sale Bayari, an kama mu ƴan uwanmu yau Musa Ali kaman kusan shekara biyu, an ƙi a sako mu ƙanuwanmu, ana so a kashe su ba laifi ba komai. Don Allah, ku ne shugaban ƙungiyar mai ittala, ku zo ku taimaka mu kar a kashe mu ƴan uwanmu a banza. Gwamnati ba yi binkishe ba, ya ce ko ga abin da suka yi ba, kotu ba a kai su ba, ba a yi komai ba, ba a yi binkishe ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu. Sai a yi da sunan, a yi da sunan. Muna ta sayar da dukiyarmu, muna ta gallasar da dukiyarmu, iyayenmu tsofin mutane ne, suna nan mutanen da ne. Babanmu suna nan da rai, duk kusa kusa nan ba ma yi kaman shi, duk tijo ne, duk abin da ya faru sai shi bar man Allah. To gashi yanzu an kare mashi da yaran shi. Abin da sa na je na kai man Sale Bayari gudunmuwa, Sale Bayari ka zo, ku ne masu idon gwamnati, ku ne kuka son komai, ku gaya man gwamnati ku binkishe ina laifi yaran nan da za a riƙe mamu yara a kai su kotu har shekara biyu. ba za a gabatar da su a kotu ba, sai a zo a yi da sunan a yi, sai ana so a gallasar da mu a kashe mu. Ma yanzu gashi nan Hoshayar da Halilu kaman tagwaye tun da aka haife su, ba su rabuwa dare da rana. To an kai man gwamnati korafi, sun ji abin da ya faru, mun gallasar da dukiyarmu ba komai. Zamani Fulanin daji ya zo a kawo irin wannan korafi, ba za a tura gwamnati ya je yi binkishe ba. Fulanin daji har yashe ya sayar da wajen garke bakwai, gwamnati ba zai jiya gada idon shi ba, ba gwamnati a ƙasa, wato ba tausayi yau kenan ko, tunda mu ba mu yi makaranta ba. To mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan. Yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake yana, yanzu gashi Halilu da Hoce sun je wajen shanu da yamma, sun sayo mashin za su dawo da yamma. An je an taya su, an kama harbin su, an kashe Halilu. Hoce yau gashi ba shi ba sha, Alhaji Laute ba zai iya ko sallah, Hajiya Delu bai iya shi abinci. Sun hana mu ga mata yansu. Halilu yana da iyali har guda uku, an bar mu da marayu, ga dukiya an gallasar da shi. To shi ne na ce, to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati, tun da an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun 'yan sanda, in zo gaban duk duniya ji wannan labari, gwamnati ya binkisho mutanen nan, kar su zo su gama da mu. A ce karan jama na ji su yo runduma sun zo a kwanya, wai suna so su nemi wai ina muke. A wajen sarkin garinmu Alhaji Ibrahim sun zo suna nemi wai suna so su zo gidanmu, ko su yi mene Allahu alam. Shi ne na ce, ta shagu tashi mu je mu gudu mu kai man manyanmu, ko Allah sa su cece mu, ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu, shikenan abinda Allah ke so. In shi ne musulunci ya she ai, to shikenan mu daina ma gaya man gwamnati. Yanzu da gashi an kama musule, mun gaya man gwamnati ba so daya ba so biyu ba, a tura gwamnati su je su yi binkishe mana. To ba ai ba, ga sule shan hannu a yamura, dukiyan shi ya watse, namu ya watse, iyayenmu ba shi ba sha murasa yadda za mu yi. To yanzu gashi nan ana harbin mu kaman naman daji, kuma ashe akwai gwamnati a ƙasar nan, to ba mu gaya man gwamnati ba ne? To shi kenan daga yau mun in ai mun wani abu ba abin da za mu fada.
Wato Adamu Laute, ai magana neman irin wannan ba a dinawa sai ranar da Allah ya hukunta abin da ya hukunta. Wato kowa a ƙasar nan ai adalci yake bukata ana yi. Me za ka tuna lokacin da ka ji labarin an harbi Halilu, kai kana ina ne a lokacin?
Lokacin muna gida, mun gama a shan, sai muka ji Hoshayar ya bugo man iyalin Shaibu, an harbe su fa, an kashe Halilu. Shi kenan mun ruga da gudu da komai da mashin, muna gudu mun je, sai mun ji har an ɗauko gawan an karwaci wajen dokta. Shi kenan sai na gudu na je na samu DCO na Konya, na ce to DCO ga abin da same mu fa kuma. An kashe Halilu, muka zo da 'yan sanda sun ga gagawan Halilu, na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ya taimaka mu, musulmi ne ba mu kai gawan mushiwari, a taimaka mu. 'Yan sanda su sa hannu a je a yi mashi sallah, kuma 'yan sanda su tashi su yi aiki. An zo da 'yan yutu guda biyu na ƙauyen Alaƙwa, su ne suka taya Shaibu ya ɗauko gawan Hoshayar. Su ne sun ce to mutumin nan da Hoshayar ya biyo da gudu ya shiga gudun, ana kiran shi Shaibu kai, ana kiran shi Musa. To shi ne kuma ɗan sanda, sun yi ƙoƙari sun je sun kamo Musa na, yanzu haka yana hannun 'yan sanda. Shi kenan 'yan sanda na Konya ba ta ɓangaren shi, ɓangaren Adalu. Sai aka ɗauki magana aka kai shi Adalu, aka ce to Shaibu ya samu DPO na Adalu. To shi Shaibu ya riga ya hassala, mun ce to yanzu in haka ne Shaibu ba zai je wurin ba, a je a gama da shi. Yanzu a janye magara a kai shi wajen yare komanda na Idda, in an kai shi wurin to shi kenan maganan nan. Yanzu mu ba abin da muke so, a ɗauko shi a kawo shi gaban manya su binkishi maganan nan, don Allah don Annabi kar a ƙara dangin mu.
Adamu Laute, kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari, suka kai shi Halilu, suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su ƴan uwanku waɗanda suke kudancin Najeriya?
Ai, duk wuraren nan ba wanda sun an kama su. Wajen shekara bi, shekaran mu 15 wajen Akwanya, ba wanda bai son mu, ba wanda bai son su. Kuma yadda muke zama ƙasar nan da masu ƙasan, ba mu da wani laifi, muna zama lafiya lau da su. To illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu. To bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binkishi mutanen nan, in suna da laifi a kai su gaban kotu, hukunta su. In ba laifi, a riƙe mutum har yaushe? to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautan mu to shikenan abinda muke fada da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fiti gashi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga hoshere an harbe shi bulubi ya same shi Allah ya taimake mu da bulin nan shi ma da kashi gashi yanzu na tare da bulin din to yanzu abinda sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don Allah don annabi ya je ya dauko maganan na ya kawo shi nan su binkice da kansu su ga in gaskiya ma su gani in ƙarima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshere nan kaga gawan Halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu haƙƙin mu to a kawo shi nan federal in ba a kare mu haƙƙi shikenan sai mu bar ma kayu ƙara wajen gwamnati mu dangata ka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa
yanzu dai wannan wasiƙa da naga wacce aka tura wa shi babban sufeto na yan sanda Ibrahim Idris sannan kuma kun ba da kofi ga commissioner yan sanda na jihar Kogi kazalika kuma da mataimakin commissioner yan sanda na jihar Kogi to daga wannan yanzu wani mataki za ku dauka tunda kun ce rayuwar ku tana cikin hatsari za ku saki komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya
to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyarmu da yayanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalmar shahada in gwamnati bai dauka ki to an kashe mu kar ai komai tunda mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba sai koma mu yan uwa ba abin kisha ba yanzu an kashe mu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hawo mu ana kashe mu yanzu dai da to mun tabbatar yanzu za a ƙara yanzu ba ba za mu iya mu kwana gidanmu ba
a ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa planin adalci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice
to wasu usoshi masu ba da shawara a fadin gwamnatin Amurka ta White House sun yi ca akan Prime Minister Canada Justin Trudeau suna zargin shi da yankan baya tare da yiwa shugaba Trump zagon kasa bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 domin halartar taron da za su yi a Singapore da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un kan makaman nukiliyan kasar mai baya wa shugaba Trump shawara a fannin tattalin arziki Larry Kudlow ya dora laifin akan shugaban Canada saboda ya faɗa a taron manema labarai cewa sabbin harajin da Amurka ta saka kan kayayyakin karafa da na dalma da za a shiga da su kasar mataki na cin fuska. Hari layu shugaba Trump ya isa Singapore domin halartar taron kolin da aka shirya za su yi da takwarar aikinsa na Korea ta Arewa Kim Jong-un taron da shugaba Trump ya ce yana matukar farin ciki da shi. Bayan da ya sauka a jirgin shugaban kasa na Air Force One a jiya Lahadi, Trump ya samu tarbar ministan harkokin wajen Singapore Vivian Balakrishnan. A dai bangaren kuma shi ma shugaban Korea ta Arewa ya yi tafiya mai nisan zango da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hawo mulki a shekarar 2011. Shugaba Kim ya isa ƙasar ta Singapore ne da tsakiyar ranar Lahadi inda ya yi amfani da jirgin China domin ya isa filin tashin jirage na Shanghai. Wakili na musamman da Amurka ta nada kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in Falastinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa da kuma rawar da Amurka ke takawa wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da akwashe gwamnan shekaru ana yi. Mai shiga tsakani a bangaren Falastinawa Saib Erekat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da ya yi a jaridar Haaretz ta Isra'ila inda ya zargi Amurka da zama kakakin al'umma ga Yahudawa ya kuma caccaki Amurkan kan matakin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a watan da ya gabata, birnin da Isra'ila ke ikrarin shi ne babban birninta.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin wato Jonathan Kunu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.